sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba, 5 ga watan Oktoba shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa an sako ragowar mutane 23 a cikin fasinjojin jirgin kasa da suka rage hannun 'yan ta'adda wanda Boko Haram suka yi garkuwa da su. Kuma za ku ji tattaunawa da Farfesa Usman Yusuf wanda ke zama sakataren kwamitin da ya fafutukar karbo mutanen. Bayan haka za ku kuma ji tattaunawa da muka yi da Malam Nasir Zaharuddin mai sharhi akan harkokin yau da kullum akan wannan batu. Duk da haka dalika za ku ji rahoto na musamman wanda Hassan Umar Tambol ya aiko mana akan sulhu da aka yi tsakanin ɗan takarar jam'iyyar PDP a zaben shugaban ƙasa Atiku Abubakar da kuma gwamnan jihar Rivers. Kanan muna ɗauke da labaran wasanni da ƙasar Ghana. To amma kafin nan ga Baballe da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Akalla masu hawa tsaunuka 10 ne suka mutu yayin da wasu da dama kuma suka ɓace bayan wata dusar kankara mai yawa a yankin Himalayas na India. Mahukunta a arewacin jihar Uttarakhand sun ce gungun akalla mutane 12 da ke atisayin hawa dutsen ne ke saukowa daga ƙoƙoluwar tsaunin da Rafudi Kadanda na biyu mai tazarar mita 5,670 sama da matakin teku lokacin da dusar kankarar ta afku a safiyar jiya Talata. An ceto akalla mutane 8 a cikin kungiyar yayin da wasu fiye da 12 har yanzu ba a gansu ba. Rundunar bada agajin bala'i ta India da sojojin India sun tura tawagogi don taimakawa wajen bincike da ceto. An kuma tura jirage masu saukar ungulu na sojojin saman India guda biyu. Fiye da mutane 200 suka mutu a shekarar da ta wuce lokacin da wani bangare na dusar kankarar ya rufta Uttarakhand tare da janyo ambaliya. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya rataba hannu kan wata doka yau Laraba don daidaita matakin da Rasha ta yi na mamaye yankuna hudu na Ukraine. Matakin da aka yi Allah wadai da shi cewa ya saba wa doka, wanda kuma ya zo a daidai lokacin da dakarun Ukraine ke ci gaba da kai farmakin kwato yankunan da ke karkashin ikon Rasha. Matakin na Rasha, wanda majalisar dokokin kasar ta amince da shi a farkon makon nan, ya ce yankunan Donetsk, Luhansk, Zaporozhia da Kherson na Ukraine a matsayin yankin Rasha. Jami'an da Rasha ta nada sun gudanar da abin da suka kira zaben raba gardama a waɗannan yankuna. Ukraine da kawayenta na yamma tare da Majalisar Dinkin Duniya sun yi watsi da waɗancan ƙuri'un da kuma yunkurin mamaye ƙasar baki ɗaya. Suna masu cewa an gudanar da ƙuri'un ne a ƙarƙashin wani yanayi na tilastawa kuma ba sa wakiltar ra'ayin jama'a. A mako mai zuwa ne ake sa ran babban taron Majalisar Dinkin Duniya zai kada ƙuri'a kan daftarin ƙudurin da ya yi Allah wadai da ikirarin mamayar Rasha. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar Tarayyar Afirka ta gayyaci wakilan gwamnatin Habasha da shugabannin yankin arewacin yankin Tigray don tattaunawar zaman lafiya a ƙasar Afirka ta kuda a cikin wannan makon. Domin kawo ƙarshen yakin basasa da aka shafa kusan shekaru biyu ana gwabzawa da ya barna a yankin. Wasiƙar da Musa Faki Muhammad, shugaban hukumar tarayyar Afirka, ya rubuta a ranar 1 ga watan Oktoba, ya ce za a gudanar da tattaunawar a ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo, manzon musamman na ƙungiyar AU, tare da goyon bayan tsohon shugaban Kenya Uhuru Kenyatta da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Afirka ta kudu Phumzile Mlambo Ngachuka. Wasiƙar ta ce tattaunawar tana da nufin azahar sashi mai tsari da ɗorewa sasantawa tsakanin ɓangarorin biyu domin warware rikicin. Ridwan Hussein, mai ba wa Firayim Minista Abiy Ahmed shawara kan harkokin tsaro, ya faɗa yau Laraba cewa gwamnati ta karɓi goron gayyatar AU a wani saƙon da ya wallafa a shafinsa na Twitter. A yau Laraba aka shirya shugaban Amurka Joe Biden da mai ɗakinsa Jill Biden za su je jihar Florida don duba ɓarnar da guguwar in ta yi da kuma ganawa da shugabannin jihar da na yankuna don tattaunawa kan ƙoƙarin farfaɗowa. Fadar White House ta ce za su magana da mazauna garin da kuma masu kananan sana'o'i yayin ziyarar zuwa Fort Myers, daya daga cikin wuraren da abin ya fi shafa sosai lokacin da guguwar mai ƙarfi ta sauka a makon da ya gabata. Daga cikin jami'an da Biden ɗan jam'iyyar Democrat zai gana da su har da gwamnan jihar Florida Ron DeSantis ɗan jam'iyyar Republican. Mutanen biyu abokanan hamayya ne na siyasa, amma sun tattauna batun agajin guguwar a kwanakin da guguwar ta afkawa jihar ta uku mafi yawan al'umma a ƙasar. Yau Laraba, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi wani zama na gaggawa don tattaunawa kan gwajin harbin makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta yi kan Japan. Amurka ce ta buƙaci a yi taron. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya, Linda Thomas Greenfield, ta wallafa a shafinta na Twitter cewa dole ne mu takaita ikon DPRK na ci gaba da shirinta na makami mai linzami na ballistic ba bisa ka'ida ba da kuma makaman kare dangi. Babban sakataren Majalisar Ministocin Ƙasar Japan, Hirokazu Matsuno, ya shaida manema labarai da safiyar jiya Talata cewa an harba makami mai linzamin na Koriya ta Arewa da misalin ƙarfe 7:22 na safe, kuma ya fantsama cikin tekun Pacific a wajen yankin tattalin arzikin Japan na musamman bayan mintuna 22. Hakan ya sa Tokyo ta kwashe wasu mazauna yankunan arewacin Hokkaido da Aomori da safiyar jiya Talata.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, wani kwamitin shugaban kasa mai mambobi 7 da babban hausan sojojin Najeriya General Lucky Irabo ya nada ya yi fafutukan karɓo raguwar mutane 23 a cikin waɗanda 'yan ta'adda suka kama a cikin jirgin ƙasan Kaduna zuwa birnin Abuja daga hannun 'yan ta'addan. Farfesa Usman Yusuf shi ne sakataren kwamitin, kuma ya tattauna da wakilinmu na Kaduna Isa Lawal Ikara ga kuma tattaunawar tasu.
Wato an dade ana wannan abun yau wata 6 tun sanda wannan itilai ya faru 28 ga watan March. To 29 ga watan March aka haɗa mu 7 ɗin nan muna aiki. Duk lokacin nan wata 6 nan muka yi sallah babba ba inda muka je. So mun dade muna wannan abun, Allah dai ya kawo mana ƙarshen wannan abun. Yau muka je daji muka anso 23 da suka rage.
Har dajin kuka je prof?
Warai, ai ba tashar mota za su kawo maka ba, sai ka shiga daji. Kwanan mu 3 yau a daji. Ayi za a yi. Allah ya kawo wannan lokacin yau.
Amma ya batun lafiyar su wa'annan mutane?
Alhamdulillahi ana kula da su yanzu. Don ko iyalansu ba a bari sun gansu ba, likitoci suna kula da su.
Wasu za su ce kai ba soja ba, me kai ka sai da ran shiga cikin daji har kwana 3?
Wallahi jiza kana jan fada da yawa. Soja a cikin 7 din mutum na guda 3 ne kawai tsofaffin sojoji da suka rita, amma dukkan sauran ba sojoji ba ne. Allah na tuba Haji Isa, yanzu ko kai kowa ba zai sadaukar da kanshi ran shi waya fito da al'umma mutane. Ba wani abin jin tsoro ba ne ko kai soja ne ko kai ba soja ba ne. A'a, kowa ya yi nashi, na sha cewa haka. Mun wata 6 muna
wannan. Kowa ya san ka da kokarin maganar a yi lalama, a lallaba, a bi a hankali, komai zai wuce. Lalama ce ko karfin soja?
Ai wato soja suna nasu, mu ma muna namu. Abinda na ce kenan. Kuma wanda ya tara mu ai soja ne babban hafsan hafsoshin Najeriya, General Leon Irabo. Amma bai hana soja suna nasu ba. So ko ina na sha cewa akwai bangaren soja, akwai bangaren wanda ba soja ba. Soja suna iya zuwa da farko har sai inda suke su je su fata-fata su kashe kowa. Amma ba haka ne hikima ba. Kuma ba haka suka yi ba. Kuma babu yadda za a yi mu duk abubuwan nan da muka yi duk watannin nan 6 inda ba da soja ba. Ba za mu yi shiga su dajin nan ba sojoji ba. Daga soja sama da na ƙasa duk suna kallon. Saboda haka akwai aikin soja, akwai wanda ba na soja ba. Soja zai zauna ya yi magana da waɗannan mutanen. Soja ba aikin shi ba kenan. Soja aikin shi cewa ya tabbatar cewa wurin nan ya tsaro, an ba mu hanya, mun shiga, mun je, mun ɗauko su lafiya lau, mun kawo mai iyalansu lafiya. Saboda haka soja sun yi rawar gani. gani ba kadan ba kuma na rubuta wannan
takarda. A baya wanda aka dinga saki an dinga zargin an yi amfani da kuɗi, kila wasu ce ku nan ba magana kuɗi.
Wato ni dai ban san wanda aka yi, mu dai na farkon nan na 11 ka tuna duk tare da mu aka yi. Amma mu wannan da aka fito da wayannan na ƙarshen ni dai ban ga kobo ba da ya fito daga gare mu. Abin da ya kawo ma duk wannan abu gwamnati ba ta biyan kuɗin diya aje a dauko mutane. Especially mutanen da suka yi wannan ta'adin da wayannan ɗan ta'adda suka yi.
Me yiwa farfesa wasu su ce kila in kun dawo din nan za a sa ran kuma a ji kila sojoji sun fada musu ko ko sulhu akai ba magana bin su.
Wato kaga da farko mu aiki mu ga abinda aka ce don Allah dan Annabi mu shigo mu taimaka. Dukan mu kowa na da aikin shi. Kowa ya tsayar da duk komai yake wata shida ya shigo yayin wannan aikin. Sojoji da ƴan sanda da masu leken asirin kasa da na waje da mu da sojojin da ke ciki da kowa yana da aikin shi. Ba zan iya ce maka ga abinda ɗan sanda ke yi ba, ga abinda gwamnati ke yi ba. Mu dai abinda aka bamu cewa mu taimaka mu ga yadda za a fito da mutanen nan lafiya. Kuma alhamdulillah mun yi haka. Kuma mun tun da farko mun ce wai ba wai fito da mutanen nan duka shine ƙarshen aikin mu ba. A'a, mu abinda muke so a samu maslaha a ƙasar nan.
Farfesa Usman Yusuf kenan, sakataren kwamitin da ya karɓo raguwar fasinjojin jirgin ƙasan Kaduna da Abuja guda 23 a tattaunawarsa da Isa Lawal Ikara. Masu fashin bagi a Najeriya kamar su Malam Nasir Zahraddin suna ci gaba da yin sharhi akan wannan batun na sako mutane da aka yi a yau Laraba. Da yake mana sharhi Malam Zahraddin ce waye.
To baba, abun farin ciki ne. Bayan wata da watanni da mutanen nan suna tsaye tun wajen 28 ga watan Maris na wannan shekarar aka kama su a gashi yau Ubangiji Allah ya sa saboda wannan shiga tsakani da aka yi an sako su. Kaga shiga tsakani ya yi amfani ko da yake sun wahala amma dai sako su da aka yi abu ne mai kyau domin babu irin masifar da ba su shiga ba, babu irin wahala da kuntuka da ba a yi musu ba. To gashi dai Allah ya sa yau Allah ya sako su da kokarin wannan kwamiti da aka nada.
To wani darasi ne kake ganin an samu daga wannan lamari kama tun lokacin da su 'yan ta'addan suka kama mutanen nan da kokarin da aka karbo wasu aka sake karbo wasu aka sake karbo wasu, menene darasin da za a ce an samu a wannan al'amari?
To yawanci kokarin yin sulhu wani lokaci yana yin aiki, kuma abinda dama ake gudu shine in an zo yin sulhu a ce an ba da kuɗi. Ba mu sani yadda aka yi wannan ba. Kuɗi aka bayar aka sako su ko kuma wani wata hikima aka yi ko kuma wasu mutane aka sako daga cikin 'yan ta'addar wanda suke rike a hannun gwamnati sannan su kuma aka sako su. To wannan babu wanda ya ji yadda abin ya faru. Saboda haka koma dai mai aka yi babban abin da ya kamata dama shine waɗannan iyalai kowa ya je sa da iyalansa. Kuma wannan ta faru shi ba da kuɗi a kuɗin fansa a sako irin waɗannan mutane da aka kama musamman hannun 'yan ta'adda irin waɗannan. Wato akwai abin ya rabu biyu, wasu na so a yi sulhu wasu ba sa so a yi sulhu. Kuma wanda ba sa son a yi sulhun nan dama sun ce idan aka ce za a yi sulhu ba sai an ba da kuɗi. Kuma kuɗaɗen nan an bayar makamai za su siyo su amfani da su kuma akan mutane. Kuka ga an yi ba a yi ba kenan.
Menene kira da za ka yi ga ainihin mahukunta saura ma 'yan Najeriya da suke hannun 'yan ta'adda a ko'ina a Najeriya a iya karɓo su?
To, ka san waɗanda aka rirrike ɗin nan kowanne daga cikin waɗanda su waɗannan 'yan ta'adda kowanne da irin al'adarsa. Wani al'adarsa shi ne a ba shi kuɗi, wani kuma ba kuɗin ma yake so ba, kawai dai tsageranci ne da ƙoƙarin nuna wa gwamnati cewa ba ta isa ba. To abinda ya kamata a yi a tashi tsaye wajen samo kayan aiki da za a kare ma ɗaukan mutane da ake yi babu gaira babu sabon. Kuma in an sami dabaru irin na zamani to waɗannan za su taimaka gaya na ɗaya dai wajen hanawa, kuma na biyu idan ma an yi za a iya samo mutanen da aka sace ba tare da an ɓata lokaci ba. Saboda haka akwai buƙatar gwamnati ta shi tsaye haikan wajen sake dabarar yaƙi da ta'addanci a Najeriya.
Malam Nasiru Zahraddin kenan, tsohon shugaban ƙungiyar 'yan jaridar Najeriya. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko lokaci ne da Hassan Umar Tambuwal zai kawo mana rahoto na musamman akan sulhu da aka samu tsakanin ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar PDP Abubakar Atiku da gwamnan jihar Rivers. Ga kuma rahoton.
A kwanakin nan aka yi sulhu a tsakanin bangaren gwamnan Rivers Nwuke da kuma bangaren dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar. Akan haka ni tuntubi wani masani kimiyyar siyasa a Najeriya don yayi muna fashin baki a game da wannan sulhu.
Sashen nagarin kimiyyar siyasa da ke jami'ar Usman Danfodio ta Sokoto.
To Professor, an samu sulhu tsakanin bangaren gwamnan jihar Rivers Nwuke da kuma bangaren dan takarar shugaban kasa Atiku Abubakar. A matsayinka na masani al'amarin siyasa a Najeriya, ya kuke kallon wannan sulhu?
To, wannan sulhu ya kama da gurin da kowane bangare ke yi na haifar guzuma wajen zaben 2023. Saboda ya kanta kowane bangare ya ja yana nuna alamar cewa kowane bangare na iya rasa muhimmin bukatar shi ta lashe zaɓe ko a mataki na ƙasa ko kuma a mataki na jiha. Bangaren Wike zama ya cewa ya yi latti ko kuma lokaci ya kure mishi da nabarin jam'iyya saboda ya riga ya kare ɗaya da 'yan takara kowane mataki tun daga matakin jiha har ya zuwa matakin majalisu na tarayya da majalisa dokoki na ƙasa. To idan aka kasa samun sulhu tsakanin shi da Atiku, to akwai yiwuwa idan ne kama angulun majalisar PDP domin Atiku Abubakar ya samu na kasu a jiha shi da jihohin da ke da iko, to akwai yiwuwar shi ma bukatarsa ba za ta iya cimma ruwa ba kan 'yan takara da ya tsayar a jam'iyyar PDP da ke takara da suke takara kujeru daban-daban. Shi kuma Abubakar Atiku za mu iya cewa wannan zaɓe ya zo mishi da wani ƙalubale wanda za mu iya cewa ya fi ma ƙalubalen da ya fuskanta zaɓen 2019. Saboda lokacin da ya yi zaɓe a 2019 za mu iya cewa yankin kudu maso gabacin Najeriya PDP tana da ƙarfin da ba za a iya tasiri, babu wata jam'iyyar za ta iya tasiri a wannan yanki ko ba bayan PDP. Amma yanzu fitowar Peter Obi a jam'iyyar Labour ya zo da wani ƙalubale na musamman, ana ganin cewa tasirin da jam'iyyar PDP take da shi a wannan yanki zai iya raguwa. To idan ba a yi sulhu da shi gwamnan Rivers ba, wanda yake tare da wasu gwamnoni za mu iya cewa guda hudu waɗanda su ma suna jibin al'amarin shi Wike, to za mu iya cewa tun ba a je zaɓe ba jam'iyyar PDP ta nuna alamun sanyi da kuma ragewar karɓuwa da matsaloli wanda za su iya jawo taɓarɓarewar goyon bayan da take kirarin take da shi.
To kuma 'yan jam'iyyar PDP za su ce a game da wannan sulhu?
Sana Alhaji Bala Abdulkadir Jada, Coordinator General Southwest Arewa Community for Atiku. Eh, tabbas an yi sulhu sun zauna da National Executive da su Wike, kuma sulhun dama shi ya dace a yi abin da ya kamata kenan tun baya a yi, domin ba komai ba don su abokan opposition namu na APC su suna da buƙatar gingimin namu domin mu samu rashin fahimta shi ne cin ribarsu.
Ba ka ganin cewa tun lokacin da ake wannan rigima su 'yan jam'iyyar APC ba su ce komai ba a game da wannan rigima?
Shugaban kasa mai jiran gado Alhaji Atiku Abubakar, wazirin Adamawa kage wanda ya karyata ko yau ma na gani a talabijin, dan tunubu ne ma da kansa yake mai kagen cewa wai yayi alƙawari wai zai yi wa Wike aiki 2027, shi kuma ya ce wannan ba siyaka da shi ba. Saboda kaga wannan abu ne na strategy na siyasa dan su bata al'amura, wanda kuma Allah ya so yadda al'amari zai kyau.
Ka ce an yi sulhu a tsakanin Wike da shi da na girma Atiku, to takamman mai yaya aka yi wannan sulhu?
Eh, sulhu ne wanda ya zo bisa fahimta da kuma yadda ya dace aka yi a bisa kan yarjejeniya. Ya su dama faɗin su Wike dai a ba su national chairman a kawo shi Southwest, saboda hakan nan su ma sun yarda yanzu akan cewar sun amince za su wa PDP aiki, za su wa Atiku aiki. Amma national chairman shi ma ya amince da cewar in an gama cin zaɓe, wazirin Adamawa ya ci zaɓe ya zama shugaban ƙasar Najeriya, shi ma national chairman zai resign.
Amma yanzu shi national chairman Ayuba Ayo ba zai sauka ba, kuma buƙatun da Wike yake nema duk waɗannan za a bashi shi Wike ko ba za a bashi ba kafin a ce sulhun ya zauna daren dam?
Wannan sulhu ya fa zauna, dan mu muna jin daɗi muna kuma addu'a akan wannan sulhu. Amma wannan maganganu na magana za a bashi wani ba za a bashi wani, wannan ai magana ne na manya wanda ba zai shafi kowa ba wannan tsakanin su, wanda yake kuma sun boro kan nasu a sarrance. Amma sulhu ya riga yayi.
Amma sau da yawa shi gwamnati Wike yana fitowa kafafen yaɗa labarai yana nuna buƙatunsa a fili cewa
cewa idan ba a biya masa waɗannan bukatu ba shi fa ba zai yarda ba
eh shi ma ya janye daga dukkan waɗannan batutuka eh domin me ya gano gaskiya cewa in ya tsaya hakan nan jama'iyar shi za ta fadi
sunana honorable muktar abdu inka sai dai mu ce alhamdulillah wannan sulhu ya mana dadi mu mun ji dadin sa kuma in Allah da babu wata baraka da ta sake faruwa a jami'an domin mu muke da nasara 2023 Allah ya yarda
kawo yanzu ba a yi da biyan sauran bukatun shi gwamnatin wuke ba kana ganin cewa ko babu lauje cikin nadi
a babu wani lauje a cikin nadi domin an zauna da shi ka san wannan abu sirri ne ai wa jami'a da shugabannin jami'a da suke sama sun riga sun sulkunta akwai abubuwan da za a masa in Allah ya sa muka ci nasara kuma za a yi masa insha Allah za a yi masa
kuma kana ganin a gaba ba zai tarda wannan magana ba kafin zabe
zai tabbata da magana ba dan da zai tada magana da tun yanzu ma ya tire ya ce bai yadda ba kuma an tura mai mutane da dama yake da to yanzu kuma yazo ya ga cewa lalle abin da ya kamu da yayi bai kamata ba so kuma da ba zai tunda ya ce har yanzu yana PDP ba zai so ya ga cewar jam'iyyar sa ta ji kunya ba shi yasa yaji ta manya ya ce lalle ya hakura kuma bukatun sa da ya nema za a masa insha Allah
to da yake kana ganin cewa kamar sulhun yayi shi wuke ko akwai wani sako da ya aikawa magoya bayan sa na cewa yanzu fa komai ya zama daidai
ai da ma ba dai wannan zama ba sai ya zauna da su sai sun yi nasu meeting din cewa to ba gashi sun amince magoya bayan sa da ma suke cewa ba sai da ba sai da ba su ma kansu sun bashi goyen baya da cikin su ma da daman su sun ce masa ya kamata fa a zo a sulhunta kar mu zo mu sake jin kunya a wannan tafiya
sunana Alhaji Dan Juma Yakubu German Ibadan to wannan in dai ya tabbata an yi wannan sulhu mu mun fi kowa farin ciki dalili kuwa muna ganin cewa ba ma san mu tafi a cikin baraka mu tafi a rarrabe gwamnoni biyar suna tafiya tare ai akwai baraka amma idan Allah ya kawo karewa al'amarin aka ce an daidaita za mu tafi a taron a dunkulan ba abin da ya fi wannan farin ciki domin ita wannan jami'a tamu jami'a ce mai adalci wanda kuma duk ɗan Najeriya ya san haka in da bai san haka ba to ɗan shekara da muka yi duk ɗan Najeriya ya gane cewa jami'ar PDP ta yi shugabanci bisa adalci kuma fatan mu Allah su ya yarda Allah ya sa ya tabbata ya karbi mulkin zama alheri a Najeriya da dukkanin ƴan Najeriya
kawo yanzu ko magoya bayan jami'ar PDP a Najeriya kun ga alamun wannan sulhun
mun ga alama abin da ya zana ce mun ga alama an faɗa an yi sulhun ba mu ji wata kafa da ta kare ta cewa ba a yi sulhun ba to wannan shine abin da yake nuna mana cewa an yi sulhun
Nana Rabiu Abdullahi
tama magoyi bayan jami'ar PDP ne
haka ne masoyin jami'ar PDP ne insha Allah wato wannan sulhu da aka yi tsakanin Wiki Camp da His Excellency Alhaji Atiku Abubakar alama ce na nasara ga jami'ar PDP da kuma Najeriya gaba ɗayanta saboda ba zai yiwu a ce gwamnoni biyar wanda mun san jigajigai ne a wannan ƙasa sun ware sun ce ba sa tare da jam'iyya kuma ana expecting cewa jam'iyya ta kai ga wani mataki ba tare da haɗin kai ba ana so mu kasance sun tsaya maɗaurin ki ɗaya shine abin da ya faru a wannan sulhu kuma mun gode wa Allah wannan sulhu ya tabbata don an yaɗa an gani a talabijin an gani a kafofin sadarwa na zumunta don mun gani cewa wannan sulhu ya tabbata
kafin wannan sulhu ko kun ji tsoro cewa ba za ku ci nasara ba idan har ba a yi wannan sulhu ba kafin zaben na shekarar 2023
to gaskiya kafin sulhu babu wani tsoro ko fargaba da ni dai nake ji cewa barazana ce ga jam'iyyar PDP ko kuma mai jiran gado Alhaji Atiku Abubakar saboda nasara ta Allah ce da su babu su in Allah ya yi zamu ci zabe
kana cewa mai jiran gado ko ko dai dan takarar shugaban kasa
mai jiran gado kuma dan takarar shugaban kasa da izinin Allah
Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To madalla a gaida Hassan, kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan sako. Yanzu kuma ga Redwan Mukhtar Abbas da labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Mamman Bayan zartarwar hukumar kwallon kafar kasar Ghana Samuel Enim Adu ya yi sukan Accra House of Oak game da ra'ayinta na raba hanya da Samuel Bedu. Klabun dai ya bada sanarwar sallamar Bedu ne a makon jiya tare da bayani cewar akwai bukatar daukar sabuwar hanya kuma suna neman sabon koci. Aka kansa na farko Accra House of Oak Bedu ya ci ligin Ghana da kuma FA Cup, ya kuma yi nasaran kare FA Cup din kakar da ta biyu baya. Sai dai ya kari da maki 19 kacal bayan Kotoko, ya kuma taka mugunyan rawa a Afirka sai gashi ya so makakan bana da kafar hagu. Duk da dai haka, inji Samuel Enim, ba za a ce ya gaza ba. Tsohon kocin Great Olympics coach Arnold Walker ya tabbatar da cewar House of Oak na tuntuɓar sagamin da gibi da ke akwai na matsayin babban koci, kocin na Black Galaxies, na a cikin koci guda biyu da aka alakanta da wannan matsayi tunda House of Oak ta sallami Samuel Bedu bayan karawar da ake wataki Super Clash tsakanin House of Oak da Asante Kotoko inda aka yi baran-baran. Tsohon shugaban kungiyar club din Ghana Galka a takaici Chief Alhaji Raji ya ce Asamoah Gyan ya hakura game da burinsa na buga gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022. Gyan, wanda shi ne wanda ya fi kowa zura kwallaye a raga a Ghana, ya bayyana burinsa na bugawa Black Stars a gasar cin kofin duniya da za a yi a kasar Qatar a cikin wata hira da John Bennett. Gyan ya amince ba shi da cikakken sukuni a yanzu, amma yana aiki tukur don ya samu tukunin ci gaba da yi wa Black Stars wasa. Sai dai Alhaji Raji ya ce Gyan ya haɗiye kwaɗayinsa na yi wa Black Stars wasa a gasar cin kofin duniya, ya baiwa saura wuri musamman matasa da ke tasowa. Tsohon chairman kungiyar club ligin Ghana Galka a takaice Alhaji Ali Raji ya yi kira ga ɗiyan Ghana su rage dogon buri game da gasar cin kofin duniya, saboda shi imaninsa ƙalilan ne akan masu koyarwa na Black Stars ƙarƙashin Otto Addo game da abin da ya ce ne bayan ya kalli wasa na ƙarshe na samun gurbi tsakanin Ghana da Nigeria. Sai ya fahimci kocin na Ghana bai da kwarewar da zai iya koyar da Black Stars. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Tsagai da Radwan Muktar. Yanzu kuma da wannan ne muka kawo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Akalla masu hawa tsaunuka 10 ne suka mutu, yayin da wasu da dama kuma suka bace bayan wata dusar kankara mai yawa a yankin Himalayas na India. Mahukunta a arewacin jihar Uttarakhand sun ce gungun akalla mutane 12 da ke atisayin hawa dutsen ne ke saukowa daga kokoyuwar tsaunin da Rafudi Kadanda na biyu mai tazarar mita 5,670 sama da matakin teku lokacin da dusar kankarar ta afka a safiyar jiya Talata. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya rataba hannu kan wata doka yau Laraba don daidaita matakin da Rasha ta yi na mamaye yankuna hudu na Ukraine, matakin da aka yi Allahwa daidai shi cewa ya saba wa doka, wanda kuma ya zo a daidai lokacin da dakarun Ukraine ke ci gaba da kai farmakin kwato yankunan da ke karkashin ikon Rasha. Matakin na Rasha, wanda majalisar dokokin kasar ta amince da shi a farkon makon nan, ya ce yankunan Donetsk, Luhansk, Zaporozhia da Kherson na Ukraine a matsayin yankin Rasha. Kungiyar Tarayyar Afirka ta gayyaci wakilan gwamnatin Habasha da shugabannin yankin arewacin yankin Tigray don tattaunawar zaman lafiya a kasar Afirka ta Kudu a cikin wannan makon, domin kawo ƙarshen yakin basasa da aka shafa kusan shekaru biyu ana gwabzawa da ya yi ɓarna a yankin. A yau Laraba aka shirya shugaban Amurka Joe Biden da mai ɗakinsa Jill Biden za su je jihar Florida don duba ɓarnar da guguwar Ian ta yi da kuma ganawa da shugabannin jihar da na yankuna don tattaunawa kan ƙoƙarin farfaɗowa. Fadar White House ta ce za su yi magana da mazauna garin da kuma masu ƙananan sana'o'i yayin ziyarar zuwa Fort Myers ɗaya daga cikin wuraren da abin ya fi shafa sosai lokacin da guguwar mai ƙarfi ta sauka a makon da ya gabata. Daga cikin jami'an da Biden ɗan jam'iyyar Democrat zai gana da su har da gwamnan jihar Florida Ron DeSantis ɗan jam'iyyar Republican.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo shirinmu na ƙarshe. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kaimu, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazarus Grisham da ta taimaka wajen haɗa shirin da ma ba da umarni, da ma injiniyanmu na wannan daren Baba Yako Makeri ne nake sallama da ku. Da kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin summa amin. Assalamu alaikum.